ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر قوم شاد يا قوات رمضان إجر منزم الله صلى الله يو أصبر قوم قوات رمضان إجر منزم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دورة لي حدورة تلاتين دا ترى إن شاء الله تعالى دامو شكرا ودكراتو كمريد دا أكسابا أولنا مسلاتي أتكوانا جامعة منا كراتو تكلي تافين الله القرآن ميجرما ومنا كراتونا تكين سورة التوبة wannan wata mai alhurma, wata Ramadan. Muna fata Allah ya samu dace. Mun tsaya aya ta 118 119, insha Allah zamu tashi aya ta 120 a cikin suratul Tauba. Muna fata Allah ya samu dace. An turo tambayoyi kafin fara karatu. Ga tambayoyin, wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi, yace don Allah ka taimaka mini da mafita, shawara ko kuma addu'a, addu'an da zan nayi. Yace wallahi ina cikin tashin hankali sakamakon duk aikin da yake yi, da zarar wani ya ganshi sai riya ya shiga ciki, ana sai riya ya shiga cikin lamarin. Yace wallahi ko sallah yake yi, ko karatun Qur'ani, ko addu'a, ya rasa yanda zai yi. Saka ya rasa yanda zai yi, kuma abun yana matukar tayar masa da hankali, yana bukatan a taimaka masa da mafita da kuma addu'a. Malamai magabata sukan yi mu'alajan rayukansu, ma'ana sukan yi jinyar ransu don ta tabbata akan ikhlasi shekaru da dama. Sufyan rahimahullah yake cewa yayi jinyan zuciyarsa tsawon shekara 20 don ta tabbata akan ikhlasi. Sau da yawa mutum zai iya bijiro da niyya domin Allah, amma in yazo ya fara aiki, ganin wasu suna ganinsa ko suna yabawa ko wani abu, sai kuma hankalinsa ya shiga tunanin wannan yabo din. Wannan babban abin da yake kawo samun dacewa da ikhlasi shine yawan addu'a. Kullum mutum ya ta addu'a, Allah ya azurta shi da ikhlasi cikin aikin da zai yi da kuma cikin maganganun da zai yi. Na biyu, bijiro da girman Allah subhanahu wa ta'ala cikin duk abin da ya kamata mutum ya duba. Zai ga cewa menene, idan yana tunanin wani ya gani ne, to ai wani kuma wani mutum ne shi, dan uwanka, wataƙila ma kana sama da shi a wasu bangarori da yawa. Amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kaɗai yafi komai, yafi kowa, ya halicci komai da kowa. Misalin ka bijiro da shi, amma a yawaita addu'a da kuma ture duk wani abu, dole sai an yi fada da shedan. Yana bijirowa, kana turewa, haka za ku ta yi. Muna fata Allah ya azurta mu da ikhlasi, wallahu a'lam. Sai na gaba, bayan ya yi sallama, yace da kuma fatan alkhairi, yace tambayarsa anan ita ce, idan sun je shiga lectures sukan gogu da mata saboda cinkoso, musamman ma a LT5 ko LT6 kamar yadda ya rubuta. Kuma yace suna azumi. Yace malam, meye hukuncin azuminsu? Daidaikunsu ne kawai yace suke jira sai sun shiga sannan su shiga, wanda hakan yakan haifar musu da matsala wurin karatunsu. Yana roƙon shugabannin wannan jami'a da su dubi wannan lamari su bude musu bayan kofan dan Allah. Wannan ba wani alaka da shugabannin jami'a a cikin shigan kalakta. Kai ka ce daya ko daya daya in kunku suna tsayawa. Mutum zai iya yin jami'a har ya gama. Jikinsa bai taba jikin mace ba sai in ya so. Saboda haka wani cunkoso wajen shiga lecture ka'ida yawanci munan muna da wani irin tunani za ka yi mamaki. Wani sai za ka samu wasu sun gama lecture za su fito, wasu kuma suna jira a waje za su shiga. Maimakon na waje duk su koma gefe su jira sai na ciki sun fito sannan su shiga, sai ga kawai na ciki na fitowa na waje na shiga, ana ta wani gumurzu a tsakani. Maimakon a jira sannan in kuka zo shiga lecture ko da ajin ba kowa, in kuka zo kawai a hankali ana shiga cikin za ka samu ga kujeri can, ka shiga kawai ka wuce ka je ka zauna sai ka samu wannan yana shiga wannan yana shiga, ana ta turereniya. Kafin a shiga an yi ta goge juna da mutsuka juna kaman kai ka ce wasu mutane ne wanda ba wai yan jami'a ba. To wannan al'amari me harkar shugabannin jami'a cikin wannan su zo su kalle ku ko su yi wani ba wani abu ne alhaki na shugabannin jami'a cikin wannan lamari. Kuma ko kofa goma aka bude a jikin tiyata guda to sai kun yi wannan gumurzun. Yau kuma mutum ya tsaya kawai a shiga za ka ga wasu kamammu ko wasu mutane masu tunani da nazari za ka sun tsaya duk sai an gama wannan rubin ko sai shiga ya abuna. Haka mata ma ana samun ɗaiɗai ku wacce za ka ga ba za ta shiga ba sai an gama duk wannan rubin sai ga kuma ta shiga ta je ta zauna a mutum. Saboda haka wannan kuka jawo kanku in kun fasa kofa kuma sai kun biya ko a duniya ko a lahira. Yawa wannan shine ya kamata ku sani, ba wai shugabannin jami'a ba. Shugabannin jami'a suna jira ne ku biya glass in kun karya, wallahu a'lam. Saboda haka ba wani abu sai dai ku rinka yin abin da ya dace, shi ya dace kawai. Wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa anan ita ce me matsayin wanda ya hade kaki yana azumi. Wannan malamai sun yi magana a kansa. In mutum yayi kaki har ya zo bakin sa ta yadda saura tofarwa sai ya hade kawai, to wannan wasu malamai suka ce ya aikata makruhi, azumin sa yana iya samun rauni sai samu cikakken lada da ya dace ba. So da ya zo bakin sa saura tofarwa sai ya hade. Wasu malamai sun tsananta ko kuma sun fadi yadda fahimtar su take ga addini, suka ce kawai zai ramu azumi in dai kakin ya zo baki saura tofarwa, in dai ya tara shi da yawa kawai sai hade wa kamar yadda ake hade abu, to shikenan kawai wannan sai ya biya azumi. Ga kazanta ga biyan azumi. Amma idan misali mutum ya ko yayi tari ko wani abu sai kaki ya zo daga can makogaransa bai zo bakinsa ba sai mai da shi, wannan babu laifi a kansa. Ko watakila yana cikin wani taro wadda kafin ya fita ma ya tofar kuma bayi da tishin da zai tofa, to kafin ya zo bakinsa sai mai da shi daga can, suka ce babu laifi, wallahu alam. Wannan bayan yayi sallama da addu'a yace shin jin kida ya halatta a musulunci? Jin kide-kide na waƙe-waƙe da batsa wannan bai halatta ba. Ya sake tambaya irin wannan din, menene hukuncin jin waƙa mai ɗauke da kida da zancen batsa? Duka wannan bai halatta ba. Amma idan shin ya halatta ya ji waƙa da babu kida, in na kasida ne wanda take da manufa ko kariya ga addinin musulunci ko wani abu, an yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar babu laifi cikin wannan, kamar yadda Hassan yakan yi martani ga kafirai ta hanyar fusaha da magana da yake yi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa gaya musu ya Hassan me da musu martani, malaika Jibrilu yana nan yana taimakonka. Saboda haka Hassan yana yin irin wannan, to in irin wannan ne yana da kyau sali abuna irin waƙoƙi da daban-daban. Wani sai ce fa inna abi wa walidati wa irzi li irzi muhammadin minkum wiqa'u, kaga aidimna khailana in lam tarauha, da dai sauran wasu baitoci da yake yi wajen riyabar rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala alim. Irin wannan ne babu laifi. Amma kida da waka da batsa suna daga cikin karkashin abin da malaman tafsiri suka ce an shigar da su cikin wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Yawa, Allah kiyaye. Wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa shin malam idan mutum ya gama sallan farilla zai iya yin addu'a ko sai bayan sallan nafila? Ana iya yin addu'a bayan sallan farilla kafin ayi sallama, in an yi tahiyya sai ayi duk addu'an da za a yi in an yi tahiyya an yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallan farilla sai ayi duk addu'an da za a yi sannan sai ayi sallama in ayi sallama kuma azkar da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayi su to shin bayan an idar da sallan farilla za a iya yin addu'a malamai sun yi magana anan wasu malamai suka ce ba a rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya idar da sallah ku bambanta tsakanin mutun yayi tahiyya kafin yayi sallama kaga nan bai idar da sallah ba anan addu'a ake yi ana iya yin addu'a wannan lokacin amma bayan an idar an yi sallama kuma sallan farilla ba nafila ba suka ce ba a samu inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu yana yin addu'a in ba dai waɗannan azkar irin su subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 kudin nan da kuma su allahumma anta salam wa minka salam da astaghfirullah wannan duk sabai sun rawaito cewa sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to amma yayi addu'a wasu malamai suka ce mutum zai iya yin addu'a domin kare aikin alkhairi mutum yayi musamman sallan farilla kuma yana daga cikin guraren da ya san yana kusa da Allah domin yanzu ya idar da sallah sai mutum zai iya yin addu'a sashin malamai kenan to amma zai daga hannu yana yin addu'a wasu malamai suka ce ba zai daga hannu ba kawai zai yi addu'a ne haka wallahu a'lam amma bayan sallan nafila za a iya yi tambayar ta takarce ce za a iya shafa fiska in an yi wannan ma an taba yin bayani anan cewa akwai hadisin da malamai suka ce martaban sa ya kai hasan za a iya shafa fiska eh ko ba yawanci dai ba samu wajen shafa fiska ba amma an samu in mutum ya shafa fiska bai laifi ba bayan yayi addu'a wallahu a'lam sannan wannan bayan yayi sallama yace a tambayar sa anan ana kai abinci a rabawa yan primary 3 zuwa primary 1 to yan primary 1 zuwa 3 kenan a makarantun gwamnati yace to malam malamai za su iya cin wannan abinci domin sha'awa ko kuwa in suna ko kuwa in suna jin yunwa yace saboda idan sun saboda idon su ya gani yace akwai wani malami da yayi magana akan bai halarta a ci abincin ba saboda bai dace ba amma yace kuma wani malami kuma ya ce ai ko rabon gado ake yi ana iya ba wanda idon sa ya gani ana iya ba wanda abuna suke gurin ana iya ba wanda suke gurin dan wani abu to shi yana gani in malami ya ci dan abincin da aka kawo wa yara yace ba wani rashin halarci a ciki to malam muna neman karin bayani mun gode kwanan muna ta addu'a ga malaman primary ashe akwai dadi a gurin ba a kai wa daliban jami'a abinci ashe ana kai abinci primary a cewai ashe suna da abin da ba mu da shi saboda haka da suka turo takardun su a taya su addu'o'i ba su ambaci cewa amma kuma fa alhamdulillah muna cin abinci ba kuma sannan a cikin takardan an ce malamai biyu ne suka yi sabani don haka ikhtalafa ulama yace wani malami ya ce bai halatta ba wani malami kuma ya ce ya halatta kuma har ya kafa hujja da cewa ko gado ne ma ai ana rabawa to ni ko menene nawa a ciki saboda haka sai a samu malaman su ƙara bayani wanne ne za a yi wallahu a'lam wanda kuma bayan ya yi sallama ya ce Allah ya ƙara wa malam imani ya yi addu'an alkhairi sannan ya ce tambayar sa a nan ita ce me ake nufi da okay me ake nufi da girman kai okay me ake nufi da girman kai a addinin musulunci kuma wani hanya ne mutum zai bi don guje masa girman kai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana aka tambaye shi yace girman kai shine wato mutum yaji kawai fadin yafi karfin gaskiya wato ga gaskiya nan ya bijire mata wannan shine girman kai ko kuma ganin mutane cewa suna ƙasa da shi wato shi yana ganin yafi su dukan mu nan ba wanda yace yafi wani a gurin Allah subhanahu wataala ba mamaki a duniyance haka ana ganin kaman wani abu to amma in hakan koda wani abu na duniya kake da shi wanda wani bai da shi in hakan ya dauke ka kaji cewa ka bi shi to wannan girman kai ne saboda haka hanyoyin guje masa shine ka ringa ganin kowa daidai da kai ne mana in kana da machine wani bai da machine ka dauka ba komai bane wannan wani ni ima ce kawai wata kila shi ma kafin ya samu koma in ta dauro shi ya samu mota kai lokacin da kake da machine ko ya samu machine lokacin da kake da keke lokacin da wani yake da kaza kai kake da kaza saboda haka duk wannan ba shine ma'auni ba kullun ka dau ma'auni shine riko da addini to nan zai kawo hanyoyin kaucewa girman kai Allah subhanahu wataala ya samu dace insha Allah ta'ala muna rayi lokaci na gaba zamu ci gaba da karanta tambayoyin da suka saura yanzu zamu ci gaba da karatu aya ta 120 cikin suratul tauba muna fata Allah ya samu dace
a'udhu billahi minash shaitani
subhanahu wata'ala yana zargin da ganin wautar wanda duk aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita bai fita ba domin cikin fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi mutum ya zauna a gida ba karamar wauta yi ba kuma ba karamar asara yi ba abu dewa ya rasa martaba ya rasa lada ya rasa daraja ya rasa daukaka ai annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kana tare da shi kadai kana kallon abun da yake yi ma ba karamar daraja bane kuna tafiya tare a ce an kirga ka a tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi tafiya yanzu a ce a kirga ka a tawagar in kai dalibi ne a jami'a nan a ce an aiko shugaban jami'a nan ya ce a ware wasu dalibai suna daga cikin tawagar sa da za su raka shi wata jami'a ko ana wani taron harkar ilimi ko wani abu a can sai aka zabo ka wannan abun daraja ne ko kuma wannan ci baya ne a matsayin mu a yadda muke a ce misali daliban jami'a a zabo ka matsayin dalibi a ce amma kana daga cikin wanda za ku shiga tawagar raga vice chancellor na jami'ar da kake karatu zuwa wata jami'a za a yi wani harka ta ilimi ko wani abu nan ya gayyace ka ya amince da cewa a sa ka a cikin tawagar sa wannan daraja ka samu ko faduwa kai to balle a ce yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka shiga tawagarsa wajen tafiya wannan ba karaman daraja bane ba karaman daukaka bane to shine Allah subhanahu wataala yake tunatar da mutane wanda basu gane ba Allah ce ma kana li ahli almadinati bai dace ba ga mutane yan Madina wadanda suke rayuwa a Madina jama'ar Madina wa man hawlahum da wadanda suke gefe gefen su min al-arabi na daga laraba wanda suke rayuwa a kauyukan gefe gefe bai dace ba an yi takallafu an rasulillah a ce yau sun saba daga fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan asara ne ba karamar asara bace wala yarzabu bi anfusihim an nafsi ko bai dace ba a ce wai suna kwadayin su rayu akan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai suna tsoron kar su mutu shi yasa ba su fita ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yanzu duniya za ta yi wa mutum dadi a ce yana raye an dauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen jihadi shi bai je ba dadi yake ji har ya buya a gida yake ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana jira a kawo labarin waɗanda suka fita sun zama gawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ji dadin rayuwa a duniya yanzu wannan zai dadi Allah ce bai dace ba bai dace ba mutum yayi haka wala yarzabu bi anfusihim an nafsi bai dace ba a ce wai mutane suna kwadayin rayuwa ransu ya saura a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita an kace shi ya koma ga Allah ko kuma ku ji dadin rayuwar duniya wannan bai yi ba sahabbai masu imani imani na gaskiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka fita wata tawaga bayan garin makka sun je kafin su dawo yammaci yayi kawai shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya kaman zai biya bukata bai dawo ba har magariba ta yi har isha ta yi har dare yayi suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam sama da kasa suka koma cikin garin makka baya nan suka neme shi a dujjejin gurin ba a ganshi ba ai gaba daya ranan sun kwana a tsaye sun bazama cikin jeji waɗannan sun yi can waɗancan sun yi can suna ta neman annabi sallallahu alaihi wasallam basu kwana da lafiya ba ina ga kuma wanda zai zo a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita amma shi yana zaune a gida wai don kar a je a yi mutuwa shi a mutu hada shi ka zabi kar ka mutu amma ka yi kana gani hankalinka a kwance annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya mutu tare da wanda suke tare da shi kai kuma kana kwance a gida to me zaka ga mutane Allah ce bai dace ba wannan lokacin da waɗancan sahabbai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam sama da ƙasa basu ganshi ba can sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo kace ya rasulullah mun neme ka ba mu ganka ba a ranan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a bayan Abdurrahman ibn Auf dan yazo suka ce to yanzu ga shi an makara kar asuba tayi ba ayi isha ba aka ce ayi sallah suka tada suka ce to Abdurrahman ibn Auf ya wuce Abdurrahman ibn Auf ya kabbara can sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa da yazo Abdurrahman ibn Auf yana hango shi sai ya ja da baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya ce cigaba sai ya kabbara ya yi sallah a bayansa shine kadai a wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam lafiya kalau yayi sallah a bayansa don haka darajarsa shi kadai yake da wannan daraja ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a bayansa sai Abdurrahman ibn Auf sai da aka yi sallah suka ce ya rasulullah ba mu taba ganin dare da ta tayar mana da hankali irin wannan dare da mu ganka ba me ya faru yace ai ba ku sani ba na zagaya zan je biya bukata kawai sai ga shugaban aljanu yazo ya ce mu ga aljanu can kun san tafiyan aljanu kuma yanzu nan aljani cikin minti 5 sai je makka ya dawo to sun taru gaba ɗaya a wani guri suna jiran manzon Allah ya zo ya musu wa'azi sallallahu alaihi wasallam sun daga ya rasulullah ni ne shugaban aljanu sun taru gaba ɗaya suna so yau suna so ne su ji maganar ka ka kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala ga su can sun taru suna jiran ka saboda haka muna roƙon alfarma ko zaka zo kai mana kalmomi to annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawo yace wa sahabbai ga inda zai je ba kawai sai suka wuce daga can da suka wuce suka je yayi wa'azi kenan ya dawo shine da ya dawo sabai suke tayace ai ku zo ma in nuna muku da shugaban da wanda suka rako shi suka je yace musu kun ga kafafuwan su nan yana nuna musu inda suka tattaka da sauran har inda suka hura wuta da suka taru suka zauna bai nuna musu to kaga wannan dare ɗaya ne kawai sahabbai mu'minai basu ga annabi sallallahu alaihi wasallam basu fasa kwanciya lafiya to yaya kuma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yayi tafiya nisan duniya zai je jihadi mutum lafiyarsa kalau a ce ya zauna a gida yana da hali yana da komai babu wani uzuri ba ya rasa gaba ba ba shi da lafiya ba amma ya ki fita Allah subhanahu wataala yana mamakin wannan da mai shi yasa Allah ce ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al'arabi an yatakhallafu an rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsi bai dace ba ku rinka tunanin ranku a madadin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mu'minai sahabbai ba su taba yadda su ba da ransu ai su ba da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madadin ransu ba lokacin da abuna khabbab khubayb ran da zai musulunta da ya ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da sakon Allah yaga cewa kai babu wani sauran addini na gaskiya sai nasa yayi imani da yayi imani shine kafirai suka zo suka kama shi ajeji suka ce ko ka bar imanin da kai ko kuma mu azabtar da kai ita gaskiya sai dai a azabtar da shi ba zai iya barin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a wasa kake bari mu nuna maka sai suka ringa masa wata irin azaba sai a yanki gabar yatsansa daya yana radadi ana soka kibiya a cikin ramin da aka yanke din yana radadi ana cewa zaka bar addinin ka yace a ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sai a kara yankan wata yatsan a yanki naman kunnen sa da kadan kadan har a yanke kunnen kuma sai a ringa soka allura cikin inda aka yanka din sai kace to amma yanzu ka yadda mu kawo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a madadinka mana mu kamo shi mu take ka yace wallahi akan a bar mun wannan azaban kayata annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani bai taka kayata soke shi wallahi gwanda ku cigaba da mun wannan azaban akan kayata soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan asalin masu imani na gaskiya ce sa'id ibn amir al-jumahi yana cikin su da yaga abun da ake yi wa kubayf amma yake jurewa yace kai wannan wallahi ba addinin ƙarya bane inna hadha ar-rajul alladhi yuhibbuhu ashabuhu kull hadha al-hub inma huwa rajulun mu'ayyadun min as-sama' eh wannan mutumin da sahabbansa suke son sa so na gaskiya irin wannan so ne kai wannan ba ordinary mutum bane a'a wallahi akwai dalili yana da alaka da Allah subhanahu wataala in ba shi da alaka da Allah subhanahu wataala babu yadda za a yi sahabbansa su rinka son sa irin wannan so ne to daga kawai da a cikin su yake sai koma gefe jikin sa yayi sanyi daga a kai kuma biya dai abune sai suka ce to yanzu kai kuma zamu halakar da kai me yafi soyuwa gare ka yace abun da yafi soyuwa gare ni ku barni nayi sallah raka'a biyu kawai abun da nake so kenan ina so in gana da Allah lokacin da kuke azabtar da ni din nan ko Allah zai mun afuwa Allah ya yafe mun Allah ya gafarta mun in Allah ya gafarta mun shikenan kawai ku ƙarisa ni babu damuwa shikenan suka bar kubai yayi alwala yayi sallah sai ibn amir al-jumahi tun daga lokacin shi kawai imani ne kawai ke taratsai ya tabbata kai wannan ba abun wasa bane kuma yayi sallah ya idar yace laula an taqulu anni akhafu al-maut ba don kar ku ce ina tsoron mutuwa ba da na sake cewa ku sake bari na manan ƙara raka'a biyu domin duk abun da kuke mun dinnan da wannan radadin da wannan zogin lokacin da na kabbara na tabbata a gaban Allah nake wallahi sai na manta kun azabtar da shi yace da ba don kar ku ce ina tsoron mutuwa bane da na ce ku sake bani wani lokacin ƙara raka'a biyu amma kar ku ce ina tsoron mutuwa shi yasa kai da haka har suka gama da kubai suna gama da kubai za su juya su tafi sai Zaid ibn Amir al-Jumahi yace kai gaskiya ni fa bazan tafi ba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah a cikin su yake amma yace kai na shaida ba an gota da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana daga cikin jarumai ga makami a hannunsa sai kowa ya ce to yanzu ya za a yace a bismillah in kuna ga za ku taba ni ni dai ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah shikenan ga makamin sa yana tsaye yace duk abinda kuka shirya kuma bismillah yace ina bakin cikin da ban bawa wannan bawan Allah kariya ba har aka kashe shi to yanzu sai kai ta kanka mu ma mu ta kanmu shikenan sai gaba ya dawo kawai sai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah naga abun mamaki shi yasa na musulunci naga irin son da sahabbai suke maka sun zabi rayuwarka akan rayuwarsu shi yasa sa'id ibn amir al-jumahi a lokacin umar ya zama gwamna amma haka kawai ana zaune a majalisa a fadar gwamnati sai kawai a ga ya fadi ya suma su sun dauka farfadiya yake yi shi yasa suka kawo complaint gurin amirul mu'minin umar radiyallahu anhu Amir al-Mu'minin da kansa ya kawo ziyara kasar Him wato kasar Kufa kenan kasar Sham kenan a yanzu ko kuma kasar Iraki suka zo yazo yake tambayan Sa'id ibn Amir al-Jumahi yace ga Abu Guda da mutanenka daga cikin abubuwan da suka kawo matsalarka sun kawo kuka suka ce wataran kawai suna zaune da kai sai suka ka fadi su mamme me yake faruwa yace a yace ai abun da yasa suke ganin wannan yace wallahi ina tina Kubayb ne ran da ake yankan jikinsa gaba gaba har aka kashe shi yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ni kuma ina gurin azaune amma dai ban yanke jikinsa ba kuma ban soke shi da komai ba amma ina cikin tarayyan waɗannan wanda suka soke shi to in na tuno wannan in na tuno tsayuwa a gaban Allah sai in fadi sumamme don ina tuna anya Allah zai yafe mu shine abin da yake tare mun da hankali amma ba wai farfadiya nake da shi ba ko ne abu abun ya kan bijiro mun ne kawai ni ma ban sani ba in abun ya bijiro mun na tuno wannan ranan kawai sai na fadi na suma ni ma ban san lokacin da nake suma ba tsabar tsoron yadda zamu tsaya a gaban Allah shine ke damuna amma yau zaka iya ganin wani hankalinsa kwance ya iya kashe wani akan siyasar wani wani ya iya kashe wani akan kasuwancin wani wani ya iya kashe wani akan tunanin wani wani ya iya kashe wani haka kawai ba gaira ba dalili kai in an je gaban Allah akwai aiki wani haka kawai zaka ga an bazamo a cikin layi a anguwa wai akan siyasar wani wai wani ya fasa postan wani da aka manna akan titi ko aka ajiye ta akan titi don aka yi kansa radadadadada wani bai ji ba bai sha ba kawai ya fito an sari hannunsa kawai hannun ya fadi kansa wani an je an kashe shi saboda ya fasa ta kabunan hoton wani wani kuma ya mai da martani ya je garin mai da martanin ya soki wanda suka fasa hoton da wanda ba su fasa hoton ba shikenan an zubar da jini shikenan kawai kuma ta ci ta sha ba a tuna yau za a tsaya a gaban Allah Allah ya kiyaye don haka Allah subhanahu wataala yake cewa asara ce mai girma a ce wai mutane ba su fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wala yarghabu bi anfusihim an nafsi bai dace ba mutane su zaɓi ransu wai suna ganin sun fi kwaɗayin su rayu akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq radiyallahu anhu malaman tarihi sun rawaito lokacin da ake tafiya suke hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda manzon Allah ya ce masa ya hijira kar ya fita zuwa Madina sai ran da manzon Allah zai fita sallallahu alaihi wasallam ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita suka fita tare da Abubakar wata rana ai ana cikin tafiya ranan Abubakar radiyallahu anhu dukiyar gidansa ya debo ya bar mahaifinsa Abu Quhafa lokacin bai musulunta ba Abu Quhafa bai musulunta ba ya bar ƴaƴansa hada Aisha radiyallahu anha tana karama ya bar su Asma ita ma ƴarsa ce amma ta musulunta ya bar Abdurrahman shi ma ɗansa ne amma bai musulunta ba ya debo dukiyar gidan gaba daya ya bar waɗannan iyale da babansa da mamarsa da sauran ƴaƴansa duka ya bar su ba komai yace dukiyarsa gaba daya ya debo ta ne don kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da za a samu wani bukatan kudi a hanya ayi amfani da wannan kudin ba wai don kansa ba a ya rike ta ne kawai sai abinda manzon Allah yace ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadebo dukiya mai yawa kai ta duk dukiya ta na debo ta a madadin rayuwanka duk rayuwarsu in ya salwanta babu damuwa inda kai ka rayu wannan shine son manzon Allah son gaskiya sallallahu alaihi wasallam don haka Allah subhanahu wataala yake cewa bai dace ba mutane su rinka kwaɗayin wai su su rayu a ce manzon Allah baya nan a duniya ina Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina a matsayin yayyo hijira daga Makka zuwa Madina yace anara alaina kullu shay Madina ta yi haske mun ji dadin da bamu taba ji ba amma ranar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace azlama alaina almadinatu azlamat alaina almadina wa azlama alaina kullu shay Madina ta yi mana duhu kowane abu da yake cikin Madina sai da yi mana duhu yace wallahi bamu gama binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna gama binne shi illa ankarna anfusana daga lokacin muka so makyaman kanmu muka san cewa mun yi asara duniya ta kare domin alama daga cikin alamomin tashin alkiyama shine mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya alama ce ta cewa tashin alkiyama ta kusa to yau shekara nawa da rabin da barin sa duniya sama da shekara 2000 da na amma tun ranar da aka ce ya bar duniya to alama na tashin alkiyama ta kusa to tana dab da faruwa daga nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aka yi ta samu rikice-rikice da hayaniya da sauran abubuwa mutane masu barna suka shigo masu neman farraka jama'a suka shigo masu neman kawo zuwan zuciya duk suka samu dama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan wahayi ya yanke ummu ayman albarakatul habashiyya radiyallahu anha wa ardaha abubakar siddiq radiyallahu anhu wa ardahu da umar radiyallahu an sun kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira su yace ku zo ku raka ni mu je gurin ummu ayman lokacin ta zama dattijiya domin ummu ayman ta kasance tana daukan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro yana karamin yaro tana daga cikin da suka yi renonsa domin ita kuyangar babansa ne ya yanta ta daga baya bayan ya gaje ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake je gidanta har ma yayi bacci wani sa'i sai zo ya zauna a gurin ta in tana da dan wani abu ta kawo sai su ci abinci shikenan har bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Abubakar da Umar sai suka ce ku zo mu ziyarci Ummu Aiman kamar yadda manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana gayyata mu ziyarce ta zo mu tafi sai Abubakar da Umar sai su kama hanya sai su ran da suka fara zuwa suna zuwa Ummu Aiman ta yi kuka mai tsanani tana ta kuka tana ta kuka suka ce ya Ummu Aiman ai da ba mu zo ba me yasa kike kuka wani irin kuka ne wannan mai tsanani baki san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abunda Allah ya tanada masa a gurin sa yafi rayuwarsa a duniya ba tace ba wannan bane damuwa na fi sanin wannan na san wannan tace ina kuka ne kawai linqita'il wahyi minas sama na tabbata manzon Allah tunda ya rasu wahayi ya riga ya kare yanzu da mun yi abu sai Allah ya sako da aya ku duba ba ga aya ta sako ba Allah yana cewa ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al'arabi an yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi ba ga shi aya ta sako ba yanzu ta seta su shikenan za su koma daidai ba za su sake yi ba sai in munafikai ne za su yi tace to ina jin abun da yasa nake kuka shine wahayi ya yanke daga yau ba wanda zai zo in mun yi abu ya ce mana ga abun da Allah ya ce kar ku yi kaza ku bar kaza abun da kuka yi ba daidai bane wannan ya riga ya yanke domin manzon Allah ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan sune masu son manzon Allah so na gaskiya sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu wa ardahu Allah subhanahu wataala ya ce bai dace ba ga mutane su rinka kyama ko su rinka sha'awan a ce wai suna nan a rayi manzon Allah baya rayi bai dace ba ai ba wai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko mutum ne mai amfanar da al'umma ko mutum ne wanda yake malamin ku idan malamin ka yana karantar da ku addinin musulunci idan aka zo gurin ni'ima ni'ima laushi laushi sai ku gabatar da malamin ku kar ba wani ya ce ka ji wani dabara ko muna magana ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo wani abu ba kawai in an zo gurin da suka ne ko misali wasu zaka ga akwai karancin ladabi sai an zo in misali ka san muna da wahalan samun shayi da biredi ko balle da dan madara a ciki kawai shikenan zo ga shayi ga biredi madara sai mutum ya juye rabin gwangwami wannan dalibi ma ya bawa nasa ya juye rabin gwangwami sai can malam ya samu kuwa wannan ba gaskiya bane wai sai su wannan ya juye rabi wannan ya juye rabi can tukunna ko mutum wani sai yayi kurba daya tukunna malam ya samu kuwa bai dace ba yau da an samu sai ku kai wa malamin ku ku girmama shi in kun girmama shi kuka bashi yawa sai shi ma malamin sau da yawa ba zai gabatar da kansa ba ai yana koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a wane zuba anaka kai ma zuba anaka ku da kun kai sai ku zuba wa kofin malami ce malam ka sha a kaza kaza in dan ruwan sanyi ne ko dan lemo lemo ne mai dan zaki zaki sai ku kai gaban malamin amma ba wai sai ka ɗebe ka koshi kana wuri wuri sai ka ringa tunowa wai ko malam ya samu ko bai samu to bayan ka riga ka koshi kan ko ya samu ko kada ya samu ba shikenan ba to bai dace ba ga mu'minai bai dace ba ga mutanen Madina da sauran wanda suke kewayen Madina a ce wai mutun ya ji dadi rayuwa ya gabatar da ransa akan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce bai dace Allah ce ku sani fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam martaba ce daraja ce zalika domin su sani bi annahum su fa mutane da suke fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam la yusibuhum zama'un babu wani kishirwa da zai same su wala nasabun babu wata wahalan tafiya ko gajiya da zai same su wala makhmasatun babu wani tsananin yunwa da zai same su fi sabilillahi wajen daukar kalmar Allah wala yatauna mawqi'an babu wani zango da za su sauke yaghizul kufara wanda zai bawa kafirai tsoro su razana su ce kai manzon Allah ya zo da tawaga mai yawa yaghizul kufara wanda zai razana kafirai wala yanaluna min aduwin nailan masu fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sani babu wani abu da za su samu ko dai su samu nasara su samu ganima ko kuma su akasu su kasu samu nasara ya zamanto sun yi jihadi babu wani ɗaya da za su samu cikin waɗannan abubuwan Allah ta illa kutiba lahum bihi amalun salih face an rubuta musu aiki na ƙwarai da wannan abu ka gani ashe kenan fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin nasara bane Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan Allah ya ce illa kutiba lahum bihi amalun salih face an rubuta musu, an rubuta musu aiki na kwarai ko sun samu lada akan wannan abu. Allah subhanahu wataala ce inna Allaha lalle Allah la yudhi'u ajra almuhsinin, bai tozartar da aikin masu aiki suna kyautata aikin domin Allah. Al-ihsan shine ka sanya Allah cikin duk aikin da kake yi. In ka san kai baka ga Allah ba, ka san Allah yana ganin ka. In ka buya za ka yi wani abu, ka san cewa Allah yana ganin ka. Ka buya za a cuciwa ne, ka ce kai ya za a cuciwa ne da ni a ciki, ko da kalma karka cuciwa ne da ni a ciki, a cuciwa ne kai wani ba za a cuce shi ba, in dai ina nan ni kan ba zan yi ba, ba na ci. A ci mutuncin wani, a tozarta wani, a yi magana mummuna akan wani, wai mutuncin sai zube. Lokacin da kake kokarin mutuncin wani ya zube, ba za ka iya zubarwa ba. In har Allah ne ya bashi mutunci, ba kai suka zubar da mutuncin ba, kai za ka yi ne kawai garin zubar da mutuncin wani sai ka faɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda duk yi bibiyi al'auran wani wai zai zubar masa da mutunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai Allah ya bibiyi al'auran wannan mutumin, kuma in Allah bibiyi al'auran mutum sai Allah ya kunyata shi har a gidansa. To daga aji tsoron Allah, in an zo ana magana cin mutuncin wani, ka ce a'a kai wani ba banda ne, ba zan tsaya in ci mutuncinsa ba. A'a wani yana kaza, wani baya daga waya, wani baya kaza, a'a karka saurari wannan magana. In kana da iko ka bashi kariya, baya daga waya ba kusan cewa yana da uzurori masu yawa ba ne? Shi haka don bai daga waya ba, to sai me? Watakila bai ga wayar ka ba ne, watakila kuma bai da lamban ka ma, ko yana da lamban naka ma yana da uzurori, shi haka don bai daga wayan ka ba sai me? To haka ka bawo mutum uzuri ka huta, ko da gangan yaki daga waya, tunda kai baka san cewa da gangan yaki daga waya ba, ba ruwan ka. A'a menene wani kana kaza kaza, wani yana girman kai, a'a ni ban ga girman kai ba, kai dai watakila bai fahimce ka bane, ko kai baka fahimce shi bane, shikenan a wuce. Saboda haka ko da kalma karka ci mutuncin wani, balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an fita fa duk yunwan da aka ji lada ne a gurin Allah, duk kishirwan da aka sha lada ne a gurin Allah, duk wahalan tafiya lada ne a gurin Allah, in an samu ganima lada ne a gurin Allah, in an yi shahada lada ne a gurin Allah. Ashe fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin aiki ba. Saboda haka daraja ne da daukaka. Don haka mutane Allah subhanahu wataala Allah ya ce inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, almuhsinin sunan da suke kyautata aiki. Duk abin da kake kalinka muraqabar Allah, cewa Allah yana ganin ka, za a danna kudin talakawa, kana da iko ka ce to ga kudi kaza ya fito, eh na suwaye, eh pensioners ne su ne za a raba, a to amma sun sani ne, a ba sani ba, asa asusu kaza, watakila ya aiki kudi, ko kuma kai ai wani aiki da shi kawai, ko kuma ai kaza. A kar kai wannan, ka tina Allah yana ganin ka, in su ba su ganka ba Allah yana ganin ka. A ba su haƙƙinsu kamar yadda ya dace. A'a abu kaza an zo, ko union din ku na students a makaranta, akwai dues ai da kuke diba lokacin registration, wasu zaka ga sune executive na wannan union din ko na wannan association din. Saboda haka gashi nan ga shugaba, ga secretary, ga ma'aji da sauransu, sai ka samu ga sunan ɗalibai ne a cikin jami'a, amma wani an raba, wanda ya dau 50,000, wanda ya dau 100,000, wanda ya dau kaza, wani ya sayi takalmi, wani ya sayi riga, wani ya sayi kayan sallah, wani ya sayi hula. To da ka heje sai hula mai tsada da kudin sauran dalibai yan uwansa, wani ya sayi machine da kudin dalibai yan uwansa. Wai wannan sheke jira yayi graduating a zo a bashi jahar shine gwamna, me kake tsammani? Idan dalibai yan uwansa a cikin jami'a kudin su 50,000 bai tsira ba, 30,000 bai tsira ba, randa aka ce ga biliyoyin kudi shine grant din Gombe, me kake tsammani? Ai ya fi hauka ma, nan ne za ku ga hauka. Ai gwamnoni masu hauka tukunan suna zuwa, Allah ya kiyaye. Wallahi manzon Allah ne ya faɗa, hadisi ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa, yace za a yi wasu shugabanni a cikin ku, dabi'an su ne, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a yi wasu shugabanni a cikin ku, halittan su ne kawai, siban su ne siban mutane, amma gaba ɗaya dabi'un su na dabbobi ne. Za su kwashe dukiyar ku iyakan kwashewa, su diba, su ƙara diba, su ƙara diba, sai kun dauka cewa su din dabbobi ne, don suna diba ne ba su san ma me za su yi da shi ba. Sun diba sun kai kasar waje, sun diba sun kai kasar ciki, sun diba sun sa a rami, sun diba sun tona rami sun binne. Za a yi wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ne bara, eh an soma to mu dai abin da muka sani a hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi, to ba mu sani ba. Saboda haka yanzu ana tsammani ni abinda nake tsoro shine ko muke tsoro gaba daya a ce wai dalibi a jami'a wai a tara kudin dalibai yan uwansa sunan su wani association ne wanda su suka san sunan sa amma sai aka zo aka raba yanzu idan wannan kudin wanda akwai fa masu iko akan sa wanda ana da daman a hana shi jarabawa ko ya dawo da kudin ko a hana shi jarabawa akwai su a abuna akwai shugabannin jami'a kala daban-daban tun daga head of department ne kai tun daga malamar coordinator da ma patron na wannan association din duka wannan suna da ikon su hukunta shi ana da ikon a taka masa birki a rayuwa gaba daya amma ya iya bude ido ya bushe ido ya kekece zuciya ya ci kudin wannan kungiyar ta su to wannan kake tsammani in aka ce yau shine gwamna a jaha me kake tsammani za a yi sai Allah ya san me za a yi to saboda haka gaskiya a ji tsoron Allah yawa ba wai muna ta surutu mu ma in an nada mu zama mun fi ma wanda suke kai ba don lokacin da ake nadawa daga duk lokacin da ake magana a demokradiya ne a menene da ake ta magana a kasan nan nadawan da ake da Allah ku yi assessing kanku da kanku kuma ku kawo assessment na gaskiya akan duk wanda suke rike shugabanci da Allah a lokacin da aka fara lokacin shugaban kasa jamhuriya farko lokacin shagari jamhuriya ta nawa kenan ta biyu ko ta nawa jamhuriya ta biyu wadanda suka rike mukamai a wancan lokacin da kurakuran da suka yi da lokacin na bayan su wanne fi muni na bayan sun bi ɗebe dukiyar Najeriya ko kuma wayin ta na farkon da suka bi ɗebe dukiyar Najeriya na bayan to na bayan nasu kun san su waye su na bayan su kuma wanne suka fi su ma haka ne to sun fi na gaban ko ba haka ba to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani karni da za a yi wajen lalacewa face na bayan sa yafi lalacewa akan wanda ya wuce don haka idan da ana maganan miliyoyin kudi ne na naira yanzu aka koma biliyoyin naira to yanzu kamar dala ce ake magana biliyoyin dala kaji an ce biliyan kaza na dala wanda inda za a kawo jaha guda ai aiki da shi da ya ishi mutanen garin su gane cewa lalle an yi aiki amma ina ya bata dalilin mutum daya ko dalilin wasu mutane guda biyu ko tsirarin mutane wai zaka ce ma da gaske ne wannan kudin akwai a Najeriya kaji an ce wai trillion na naira wai trillion wai ya fadan trillion din yake ne ma daga fada ma mun kasu fada to kazo ka aje mu a gabana kaga trillion ya za ta yi na zo shugaba sai Allah ya sani sai Allah ya sani kai har za ka ji tsoron kai wai ka isa kai tinkaho cewa a nada ka kai isa kai tinkaho cewa a nada ka saboda lalacewar al'amari yadda yake waɗanda suke cewa malam muna ganin wallahi in irin ku suka shiga za a yi kaza waɗanda suke irin wannan bayanin in ba kai sa'a ba da su za ku fara fada akan son zuciya da su za ku fara fada akan son zuciya kana cewa a yi kaza suna cewa mu ne muka tsaya kai da fata muka kawo shi ya kawo kujerar amma yau gashi nan baya yi da mu baya shawari da mu baya kaza ba ku gani shugaban kasa ne yanzu wanda yawanci duk duniya ta ce da cewa baya taba kudin talakawa an ce duk mukamin da ya rike bai taba kudin talakawa ba to amma waɗanda suka yi gwagwarmayan yaci kujeran da shi suke fada kun san me yasa su suka san abin da yasa ai ban je na gani ba ko ku kun san me yasa ni kam dai nace su suka san abin da yasa Allah ya kiyaye saboda haka gaskiya muna da aiki Allah subhanahu wataala yana faɗa mana ayoyi mu koma ga cikin haruwan hayyacin mu mu zama mutanen ƙwarai Allah ya sa mu dace na'am wala yunfiquna Allah ce wala yunfiquna nafaqatan waɗanda suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke taimakon addinin musulunci fa wala yunfiquna nafaqatan sagiratan wala kabiratan ba sa ciyar da wani abun ciyarwa sagiratan komin kankantan sa inji Allah wala kabiratan malaman tafsiri suka ce wala kathiratan komin yawansa inji Allah subhanahu wataala wala yaqta'una wadiyan ba za su yanke wani tafarki da za su wuce ba illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malu nan baka ga an ce illa kutiba lahum bihi ba amma a baya aka ce illa kutiba lahum bihi amma anan me yasa ba ce illa kutiba lahum bihi ba sai kawai Allah ya ce illa kutiba lahum sai ta liyajziyahum Allahu me yasa ba bihi ana baya malaman tafsiri suka ce babu bihi a na bayan, saboda na bayan aiki ne wanda su da kansu ne suka yi. Wala yunfiquna nafaqatan, ciyarwa kai da kanka ne zaka tunani, zaka yi initiating cewa bari in ciyar fi sabilillahi, kai da kanka ne. Sagiratan wala kabiratan, wala yaqta'una wadiyan, haka in ka fita kai da kanka ne ka fita kake wannan aikin da dawainiyan da tafiyan gaba ɗaya aiki ne naka na kanka. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai ce bihi ba. Amma a na bayan, وما كان ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. ظمأ daga jikin mutun ne yunwa da kishruwa, daga jikin mutun ne yake fitarwa. Kai ka kake initiating kishruwa ta same ka, ko ko kishruwan zuwa take ta same ka? Kishruwa zuwa take ta same ka ko? Zama'u yunwa fa shi yake zuwa ya same ka, ko kai ne kake zuwa ka ciro yunwa a jikinka ta faru, ita take zuwa ta same ka? Yawa. Wala nasabun, gajiya, in kana cikin tafiya kana ganin gajiyan ne kake dauko ta kasata a jikinka, ko kuma gajiyan ne take zuwa ta same ka sakamakon aiki da kai? To abun da yasa wa'incan ayyukan na ayancan su suke zuwa su same ka in Allah ya kaddara su same ka. Shi yasa Allah ya ce illa kutiba lahum bihi, da wannan zuwa da suka yi suka same kan Allah ke rubuta muku amalun salihun, aiki na gwarai. Amma nafaqatan, ciyarwa kai ne kake yi da kanka, tafiya kai ne kake yi da kanka. Shi yasa anan ba a ce illa kutiba lahum, ba a ce bihi ba, sai kawai Allah ya ce illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Kun gane ma'anar bihi a can da bihi anan, babu bihi anan, a can kuma akwai bihi. Shi yasa a cikin Alkur'ani ko harafi ɗaya ne in kaga Allah ya faɗa, malamai suka ce kawai. Shi yasa suke cewa babu maganar za'ida a cikin Qur'ani, zaka ji an ce bi za'ida, ma'ana menene wa bi wa menene ayan alwala. Allah subhanahu wa ta'ala yace wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn, wamsahu bi ru'usikum. Wasu malamai suna cewa bi ru'usikum ba din nan za'ida ce, malamai suka ce ina a maganar Allah, a maganar Allah babu za'ida. Wamsahu bi ru'usikum, bi ru'usikum tana da ma'ana. Suka ce to me ma'ananta? Suka ce ma'ananta shine wamsahu bi ru'usikum ay walau bi ba'dhi ru'usikum, komin karancin abun da kuka shafa a kanku. Misali mutum yana alwala da ya zo shafan kai kawai sai ya haka da yatsan sai dan taba nan kawai shikenan, suka ce shafan kai yayi, shine ma'anan bi ru'usikum. Wasu malamai kuma suka ce a bi ru'usikum ba tana nufin za'ida bane, ko ba tana nufin bi ru'usikum ko dan kankani kuka taba ba, a bi ru'usikum kafin kayinku. Saboda haka a mazhaban jumhur shine wamsahu bi ru'usikum gaba ɗaya gashin, gaba ɗaya kayinku, wamsahu bi ru'usikum. Suka ce bi din na sheke, saboda haka ba mu anan bi za'ida ko li za'ida ko ma za'ida a cikin Alkur'ani babu, sai dai a ka'idan yaren Larabci ana iya samun za'ida. Amma a larabci Alkur'ani duk abun da Allah ya faɗa a Alkur'ani ko harafi ne yana da ma'ana. Sai dai kawai in baka gano ma'anan ba, to sai ka zagaya ka ce to wannan ban gane ma'anan ba, kawai sai ka wuce, ba dole bane ai. Yawwa, saboda haka ba dole bane sai ka san ma'anan komai. Kai din wa wanda aka saukarwa da Alkur'ani baya nan, kai ma kawai dan koya ne, don haka lallabawa ake. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yunfiquna nafaqatan sagiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Fa ce an rubuta musu ba don komai ba, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, don Allah ya sakanka musu da kyawawan abin da suka kasance suna aikatawa. Allah ka ba mu ikon aikata kyawawan ayyuka, kuma Allah ka sakanka mana da kyawawan sakamako, da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu. Allah ka hada mu cikin kyawawan ayyuka, ka sanya aljanna ta zama makomar mu. Wallahu ta'ala a'lam. Thank you. da dukkan bayin Allah da suka turo musamman wadda Dr. Yusuf yake magana cewa dalibin yayi nadama ganin cewa rayuwa tana bashi wahala wannan alama ce kuma ta imani mutum yayi nadama ya maida abun da ya dauka wannan alama ce ta imani muna fatan Allah ya samu dace saboda kai mutum ya ga ya san abun da ya diba to sai ya kokari ya mayar wa mutane abun da ya diba ya maida shi abun da ya diba sai kaga insha Allah ta'ala Allah ya sa an dace Allah ya samu dace wanda suka turo lalle akwai malami daga cikin malaman mu anan makaranta a cikin wannan jami'a wanda dan sa ya samu karaya kuma gaskiya aka samu matsala akan harkar karaya din wato ya zama wani gurin ba a san ma akwai karaya ba abubuwa ya zama wani iri yanzu ana cikin dawainiyan za a yi wa yaro din aiki insha Allah ta'ala hannun sa wanda hannun ya samu dawainiya gaskiya na jinya da wahala to yanzu an shirya dawainiyan wannan jinya muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba wannan yaro lafiya Allah kuma ya sa ai aikin lafiya Allah ya sa a dace Allah ya sa iya wahalan kenan Allah ya ba shi iko hannunsa ya dawo daidai ya zama ya samu sauki kamar yadda yake a da Allah subhanahu wataala ya sa dukkan wadanda aka turo tambayoyi abuna neman addu'a a gurin bayin Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala masu rashin lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin wasu matsaloli Allah subhanahu wataala ya yaye musu wanda suke cikin damuwa Allah ya yaye musu damuwa din wanda suke da bukatu a gurin Allah suke bukatan Allah ya biya musu bukatun dukkan mu muna da bukatu a gurin Allah muna fatan Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi yan kasuwa Allah subhanahu wataala ya albarka cikin kasuwancin mu da abunan kasuwancin yan kasuwan mu musamman a wannan gari namu Allah subhanahu wataala ya saukar mana bunkasar tattalin arziki kasuwanci Allah ya yi masa albarka noma Allah subhanahu wataala ya saukar mana damuna mai albarka manoma Allah ya sanya albarka cikin noman da za a yi Allah subhanahu wataala ya sanya Allah ya bamu amfanin gona mai amfani ma'aikata Allah ya sanya albarka cikin ayyukan da ake yi Allah subhanahu wataala ya kare mu da kuma shiga cikin haramun ko abin da ba daidai ba Allah kuma ya bada ikon kiyaye amanan aiki shugabanni Allah ya ba su dacewa cikin kiyaye amanan talakawa duk abin da za su yi ya zama alkhairi Allah ya taimake su akan sa abin da za su yi ya zama ba daidai ba Allah ya sa su gane kansu aikata dukan mu gaba daya muna fatan Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya gafarta mana zanuban mu Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah ya yanta a wannan wata mai albarka da mu da iyayen mu Allah ya sa suna daga cikin yantattu wadan mu iyayen mu da suka koma ga Allah Allah ya gafarta musu ya yanta su Allah ya fassa musu cikin kaburburan su wadanda suka saura cikin iyaye Allah subhanahu wataala suna raye Allah ya bamu ikon dacewa da mu da su ya tabbatar da mu da digaligan mu akan gaskiya Allah kuma ya yanta wayayen mu daga wuta zuwa aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar zuriyar mu Allah ka azurta mu da mu da su rike alqur'ani da haddace shi da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani sharri na karshen zamani Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu daga shi duk wani abu na kaucewa daga kan gaskiya Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu daga shi Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ka tabbatar da mu wajen alqur'ani da riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya alqur'ani ya zama mai ceto mu ranar tashin alqiyama ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك